A hasashe na gwamnatin jihar Kano za ta ba wa ɓangarori uku muhimmanci. Ɓangare na farko shine ilimi, ɓangare na biyu shine samar da wani tallafi ko kuma ba da wata gudunmawa da take da alaƙa da kasuwanci na ƙanana da matsakaitan masana'antu da kuma kamfaninnika da kuma abin da yake da alaƙa da empowerment. Abu na uku shine security. Idan muka ɗauki ɓangaren farko wato abin da ya shafi ilimi, gwamnatin jihar Kano ta yi wani furuci mai nauyi na cewa ta yi ƙudurin aniyar samar da free and compulsory basic education. To wannan ilimi da gwamnati ta ce kyauta kuma tilas daga matakin primary har zuwa ƙaramar secondary. So muna sa rai mu ga cewa gwamnati ta ware wani kaso mai tsoka wanda zai ɗauki wannan ɓangare. Kuma muna sa rai za mu ga cewa gwamnati tana da more emphasis akan vocational education. So muna sa rai dai za mu ga cewa gwamnati ta ware wani kaso mai nauyi. Za a yi hasashen cewa gwamnati za ta ware fiye da kaso 26 wanda United Nations ta ce ya kamata a ce kaso 26 zuwa sama na kasafin kuɗi akan abin da ya shafi ilimi aka yi sa. Muna sa rai mu ga gwamnatin Kano cewa da gaske take kuma ta shirya tsaf wajen gudanar da wannan free and compulsory universal and basic education a jihar Kano. Abu na biyu shine abin da yake da alaka da taimakon kasuwanci da samar da dogaro da kai. Alal hakika al'umma sun sha wahala, mutane sun shiga kunci, jarin mutane ya karye lokacin da aka shiga wannan lockdown. So muna sa rai mu ga cewa gwamnati ta ware wani abu wanda za ta taimaka kasuwanci, za ta taimaka ƴan kasuwa, kuma za ta empower matasa. Har ila yau wani vital important abu shine muna so mu ga kasafin kuɗin nan ya tunkari wata matsala da gwamnatin Kano kullun take ta kururuwar tagada. Misali abin da yake da alaka da pension da gratuity a tsofaffin ma'aikata. Wannan haƙƙi ne da gwamnatin jihar Kano ya kamata a ce ta tunkara. Misali in wata gwamnati ta yi kuskure wajen taɓa dukiya ko kuma wajen yin wani abu da abin da yake da alaka da fanshon ma'aikata, to kuma wani kuskuren ne wata gwamnatin kuma ta zo ta zuba abin ido. Gaskiya muna jin koke-koke, mutane suna cikin tashin hankali. Muna sa rai mu ga cewa gwamnati ta yi yamakin wani abu mai kauri wanda zai kwata-kwata za a yi wa wannan matsalar ɗiban karen mahaukaciya. Sannan abu na uku shine abin da yake da alaka da tsaro. Sanin kowa ne cewa jihohi kusan da yawa daga cikin jihohin da suke kewaye da Kano suna fama da abin da yake da alaka da insecurity. Za ka yi maganar Zamfara, za ka yi maganar Katsina, za ka yi maganar Sokoto, za ka yi maganar wani abu da yake da alaka da su Northeast, abin da yake da alaka da Maiduguri, Yobe da sauransu. So kuma Kano matsayinta na uwa wanda kusan jihohin Arewa direct or indirectly Arewa tana da ta'amali da rayuwar Kano. So alhamdulillah a wannan gaba za mu ga cewa gwamnati ta ware wani abu wani kaso mai nauyi ga wajen ƙara inganta tsaro don saboda al'ummar wannan jiha mai albarka su ƙara samun nutsuwa, su ƙara samun walwala, kasuwanci ya bunƙasa, masu saka hannun jari daga ƙasashen waje su ƙara samun damar da za su zo, masu saka hannun jari na gidaje su ƙara samun dama, enabling environment da ake buƙata wajen samun smooth operation na kasuwanci businesses ya ƙara haɓakuwa.